Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniya da ce tare da Ibrahim Garba. Muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya ne jihar kamar da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Talata 31 ga watan Mayu. To a cikin shirin za ku ji cewa harkokin yau da kullum sun tsaya cak a yankin kudu maso gabashin Najeriya bayan da ƴan kungiyar IPOP suka fadada ranar tunawa da yakin basasa na Biafra inda suka bada umarni a zauna a gida har zuwa yau Talata.
Ina rana shine rana ne wanda muke tuna wanda suka mutu a yakin basasa balle wanda suka mutu a wannan Biafra. Saboda haka duk waɗanda suka mutu a wannan yakin basasa ba za a taɓa mantuwa da su ba. Kowane shekara za a dinga tunawa da su.
A Nijar kuma za ku ji cewa hukumar zaben kasar ta bayyana shirin fara ayyukan rajistar 'yan kasar mazauna kasashen ƙetare daga ranar 16 ga watan Yuni da ke tafe a ci gaba da shirye-shiryen zaɓe.
Kama inda kuka sani 'yan Nijar wanda suke zama kasashen waje a dokance suna da 'yancin su yi zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisa, kuma haka ne kamata a yi. To kuma sai annoban nan ta zo ta gidda, kuma a lokacin nan sai muka aika wasiƙa wajen kotu ta koli wanda ake kira constitutional don mu ji ra'ayin ta. Bisa wannan sai ta ce to tunda dai wannan abu ne ya zo al'ajabi ne ya zo kenan muna iya tsayawa har lokacin da dama ta bada.
Na kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasiru Batsari zai gabata da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran. Kungiyar saka ido kan harkokin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa yau Talata ta buƙaci jami'an Taliban da ke mulkin Afghanistan su gaggauta binciken zargin ɓacewar wasu 'yan jarida biyu tare kuma da gurfanar da waɗanda ke da hannu cikin al'amarin. Tun daga ranar 24 ga watan na Mayu aka kasa sanin inda Ali Akbar Kairka da Jamaluddin Daldar suke bayan da dukkanin su biyu suka ɓace a Kabul babban birnin ƙasar bisa ga bayanan 'yan uwansu da kuma na abokan aikin su. Kairka, wanda ɗan jarida ne kuma mai ɗaukar hoto ma wani kamfanin jaridan wurin mai suna Subhel Kabul, ya kama hanyar zuwa unguwar Kote Sangi da ke birnin na Kabul da safe don ya ɗau labari ya kuma ɗauki darussa a jami'a. Tun daga nan mahaifiyarsa da ɗan uwansa suka gaya ma kafafen yaɗa labaran ƙasar cewa sun kasa samun bayanai game da shi. Sun ce sun tuntuɓi hukumomin Taliban amma sun ce ba su da hannu a ɓacewarsa. Daldar kuma shine shugaban gidan rediyon muryar Gades da ke kudu maso gabashin lardin Paktiya na ƙasar ta Afghanistan. Iyalinsa da manyan abokan aikinsa na zargin Taliban kai tsaye da kama shi, amma ba su san musabbabin kama shi ɗin ba. Hukumomi a ƙasar Girka sun ce suna shirin tsawaita wata babbar katanga a kan iyakar ƙasar da Turkiyya, kuma suna neman taimakon kuɗi daga ƙungiyar tarayyar Turai saboda ƙarin gini da za a yi. Ministan harkokin ƙaurar jama'a Notis Mitarachi ya ce katangar wadda ta ƙarfe ce za a tsawaita ta daga kilomita 40 zuwa kilomita 120, kuma za a fara aikin ne zuwa ƙarshen wannan shekarar. Girka ta zargi makwabciyarta Turkiyya, wadda kamar ita mamba ce a ƙungiyar NATO, da amfani da baƙin haure a matsayin wata hanya ta takura ƙasashen ƙungiyar tarayyar Turai, zargin da Turkiyya ta yi watsi da shi. Tana mai cewa ta ma ɗau nauyin da ya wuce adadi. A wata ziyara da ta kai Taiwan, Sanatar Amurka Tammy Duckworth ta jaddada goyon baya ga wannan tsibiri a daidai lokacin da barazanar da tsibirin ke fuskanta daga China ke ƙaruwa. Duckworth ta gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen a yau dinnan Talata, inda ta kuma jaddada dangantakar tattalin arziki, siyasa da kuma tsaro tsakanin Taiwan da Amurka. China na ikirarin cewa Taiwan wani yankin ƙasar ta ne, kuma za ta haɗe ta da ƙarfin tsiya, kuma ta tura jiragen sama na yaƙi wajen 30 jiya Litinin a sararin samaniyar kusa da wannan tsibirin. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce ta maida martani da birkita jiragen da tana kunamun makamai masu linzami da kuma tura sakon gargadi. A jawabinta ga shugaba tsaye Doug Worth, wadda wata tsohuwar captain din jirgin yaki mai saukar unguli ce, ta ce ina son in bayyana cewa wannan al'amari bai tsaya ga batun soji kawai ba, ya hada kuma da na tattalin arziki. Ana kyautata zaton mahaukaciyar guguwar nan ta Agata da ta fantsamo gabar kudu maso gabashin Mexico za ta lafa zuwa ƙarshen yau din nan Talata, to amma bayan ta watsu ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a yankin. Gwamnan Osaka Alejandro Murat ya yi kira ga mutane da su ci gaba da kula a yau din nan Talata saboda wannan barazana ta kwararar ruwa, to amma ya ce babu wani rahoton mutuwa sanadiyar mahaukaciyar guguwar. Guguwar ta Agata ta duro jiya Litini daura da garin Puta Angel na jihar ta Osaka, inda ta haddasa ambaliyar ruwa da iska mai ƙarfi wanda hakan ya janyo gocewar laka a wurare da dama. Cibiyar kula da guguwa ta ƙasa ta ce wannan guguwar, wadda aka aje ta a mataki na biyu na mahaukaciyar guguwa, ita ce mafi girma da ta taɓa durowa a cikin watan Mayu a gabar Pacific ta Mexico tun bayan da aka fara ajiye bayanai a shekara ta 1949. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai EU sun yanke shawara da daren jiya Litini ta hana shigowa da silisi biyu na man Rasha zuwa ƙasashensu a matsayin wani bangare na yarjejeniyar ƙara matsalan ba ma Rasha, amma a lokaci guda kuma tare da la'akari da yadda abin zai shafi tattalin arzikin wasu ƙasashen kungiyar ta EU waɗanda suka fi dogara da man Rashar. Wannan takunkumin ya hana shigowa da man Rasha ta jirgin ruwa, amma bai hana shigowa da shi ta bututu ba. Don haka da farko ƙasar Hungary, wadda ba ta da gabar teku, ta yi barazanar ƙin yadda da shirin takaita shigowa da man, wanda hakan ka iya kawo cikas ga wannan mataki wanda ke buƙatar yardar dukkanin ƙasashen na EU. Shugaban Majalisar Turai Charles Michel ya ce yana sa ran gobe Laraba jakadun EU za su amince da wannan takunkumin a hukumance. Shugabannin gwamnatin Ukraine sun daɗe suna kiran da a hana shigowa da man Rasha ƙasashen EU saboda ta kasa samun kuɗin da za ta iya amfani da shi wajen gudanar da yaƙi.
Da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Biafra da tunawa da yakin basasa a yankin kudu maso gabashin Najeriya ya shiga rana ta biyu, inda babu zirga-zirgar mutane da ababen hawa da makarantu da kasuwanci, lamarin da ya jefa in yankin shiga halin tsaka mai wuya. Ga wakilin murya Amurka na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sakkwato da ƙarin bayani.
A Najeriya an gudanar da ranar Biafra don tunawa da yakin basasa da ya gudana a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Ranar 30 ga watan Mayu ne na kowace shekara ake gudanar da tunawa da Biafra.
Nan uno na ya Biafra so aiwa ne cefeta makana onye ọla nwuru n'agha Biafra anyị ekwesịghị ichebu ya. Anyị organize tupu ndị nwuru anwụ n'agha Biafra.
To sai dai kuma 'yan kungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra sun faɗaɗa shirin zuwa 31 ga watan Mayu, inda suka ba da umarnin kowa ya kasance a gida, zaman gida na dole a yankin na kudu maso gabashin ƙasar. Ranar ta 'yan mazan jiya dai da suka yi yaƙin basasa waɗanda kuma suka kwanta dama. Haka kuma ƙungiyar ta IPOC ta faɗaɗa shirinta kan rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra, sannan kuma tana amfani da wannan dama domin ƙara matsakaimi ga gwamnatin tarayyar Najeriya da sako madugun 'yan tawaye na ƙungiyar ta IPOC, wato Musta Inamdi Kanu, da ake zargi da cin amanar ƙasa. Ranar dai ta Biafra kuma ya tsaya cak a yankin kudu maso gabashin Najeriya mai jihohi biyar da suka hada da Imo da Ebonyi da Anambra da Enugu da kuma Abia, inda za a ga titunan mota ba jirga-jirga, makarantu sun kasance a rufe da kasuwanni da kuma bankuna. 'yan yankin na kabilar ta Ibo da mazauna yankin sun bayyana ra'ayoyinsu da kuma fargabar da suke ciki.
Ugochukwu Francis Obara State. Wannan rana shi ne rana ne wanda muke tuna wanda suka mutu a yakin Basasa, kwalle wanda suka mutu a wannan Biafra. Saboda haka duk waɗanda suka mutu a wannan yakin Basasa ba za a taɓa mancewa da su ba, kowane shekara za a dinga tunawa da su.
To na farko dai sunana Idris Bashir, imamin masallacin Juma'a da ke garin Aba. Kuma muke zaune a nan kudancin Najeriya, muna zaune cikin fargaba sakamakon rashin sanin tabbas da kuma irin su yanda ake ba su kariya da tsaro a arewacin Najeriya, amma mu nan abun gaba ɗaya ba haka yake ba. Hasali idan ka duba abin da ya faru a Anambra da abin da ya faru a Abia State, duka babu wani matakai ƙwaƙwara waɗanda aka ɗauka, kuma ana tunkarin cewa ƙasar guda ɗaya ce.
Sunana Ibrahim Abdulkadir Dangale. To gaskiya a zamantakewar da muka nan, gwamnatin jihar Imo State tana ɗaukar matakai a nan da abin da shafi ɓangaren jama'a a nan cikin gari. Mun dai zamna cikin gida, gaskiya ba wanda fita, sai dai kira guda da muke yi ga mutanenmu masu tafiye-tafiye kowane lokaci. Gaskiya mu dai son samu mu su rinka zagayawa suna bi ta Fatakot ɗin waɗanda za su je uwara ne cikin Imo State ne, saboda hanyoyi waɗannan na wajen Ihiya na da sauran a nambaran nan muna tsoron su gaskiya ga mutanenmu.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal a Najeriya.
An gaishe ka Lamido Abubakar Sokoto. Bari mu leƙa Niger, inda hukumar zaben jamhuriyar kasar ta bayyana shirin fara ayyukan rajistar 'yan ƙasan mazauna ƙetare daga ranar 16 ga watan Yuni da ke tafe, a ci gaba da shirye-shiryen zaben cike gurbin da zai bada damar aika mutane da za su wakilce su a majalisar dokokin ƙasar. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mumin Barma, ya aiko mana da rahoton kan haka.
Tun a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne ya kamata 'yan Nijar mazauna ƙasashen waje su halarci rumunan zaɓe don kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisar dokoki da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa, wato ɗaya rana da ɗaukacin 'yan ƙasar da ke zaune a gida. Sai dai hakan ba ta samu ba sakamakon annobar koronar da ake fama da ita a wancan lokaci. Kasancewar a yanzu galibin kasashe sun bude iyakokinsu saboda alamun samun sauƙin wannan annoba, yasa hukumar zaɓe ta ƙasa Seni ta ɗauri aniyar soma rajistar 'yan Nijar mazauna ƙetare waɗanda suka cancanci kaɗa ƙuri'u. Dr. Aladuwa Amada shi ne mataimakin shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Seni.
Kamar inda kuka sani, 'yan Nijar wanda suke zama ƙasashen waje a dokance suna da 'yancin su yi zaɓe na shugaban ƙasa da 'yan majalisa, kuma haka ne kamata a yi. To kuma sai annoban nan ta zo ta gitta, kuma a lokacin nan sai muka aika wasiƙa wajen kotu ta koli wadda ake ce ma Constitutional don mu ji ra'ayinta bisa wannan. Sai ta ce to tunda dai wannan abu ne ya zo al'ajabi ne ya zo kenan, muna iya tsayawa har lokacin da dama ta bada. To kuma yanzu dama ta bada, za a fara 16 ga watan Juin, kuma za a yi da 29 ga wannan watan, tunda kamar inda kuka sani wannan kidaya kwana 14 ne ake ɗauka ana yinta.
Kasashe 15 ne aka tantance domin shirya wannan zaɓe a bisa la'akari da wasu muhimman sharuɗa.
Sai inda ke da kwai muke da ambasada ko konsila, kuma na biyu hallau a ce ƙasar tana da tsaro. Kama akwai kasashe wanda inda muka so mu tai kamar su Libya, kamar su Sudan, kuma tunda babu tsaro, kuma kasashe ne wanda sai a ce ma suna cikin yakin basasa ko kuwa rikici dai. Na cikin wannan kasashen 15 abinda za a ce akwai 8 na ECOWAS, tunda akwai Cote d'Ivoire, akwai Burkina, akwai Mali, akwai Senegal, akwai Togo, akwai Benin, akwai Ghana, akwai Nigeria. Kuma akwai kasashe biyu na Afirka ta tsakiya wanda ake cema Afrika Central da Chad da Kamaru. Kuma kasashen na Afirka Larabawa akwai Maroc, akwai Algeria. Kuma sai kasashen Turawa guda uku, akwai Europe, akwai Faransa da Belgium, kuma America du Nord, akwai États-Unis.
A shekarar 2016 ne 'yan Nijar mazauna kasashen waje suka fara kaɗa ƙuri'u a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki, abinda ke ba su damar aiko da wakilai 5 a majalisar dokokin ƙasar mai kujeru 171. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ma Madalla a gaida Salamu Mini Barma. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustafa Nasir Batsari ya hada mana.
Zaben fidda gwani na 'yan takara a jam'iyyar APC a matakan neman mukamin gwamnoni da kuma 'yan majalisu da ya gudana a cikin makon da ya gabata ya bar baya da kura a wasu bangarori na jihar Niger Nigeria. Duk da yake dai wasu bangarori na jihar an bayyana sakamakon waɗanda suka yi nasara, to amma waɗanda aka ce sun fada a zaben sun ce da sake, domin kuwa an tafka magudi a lokacin zaben. Sanata Aliyu Sabi Abdullahi, wanda ya kabra da gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello a lokacin zaben fidda gwani na neman mukamin kujerar sanatan yankin arewacin jihar Niger, ya ce an saba wa duk wasu ka'idoji na zaben.
Amma ni abin da na ga na ido na, ni ban ga demokradiya ba, saboda akwai ka'ida, akwai dokoki, kuma duk dokoki da ka'idoji da aka jinya banga guda ɗaya da aka duba. Na ɗaya, akan tantance delegate masu zaɓe. Wannan doka abin da ta tanada shi ne a je inda ba na kowa ba na al'umma, irin makaranta ko kuma dai kamansu irin ko a ce jilin kwallo, wani wuri da inda ba na kowa ba ne a je nan, saboda masu zaɓen ya kasance duk wanda ke da haƙƙin neman su zaɓe shi zai samu ganawa da su ba tare da wani ya kawo ya sa masa wani shinge ba. Sai gashi an kwashi waɗannan delegates, an ce ana son ganin su gidan Abdullahi Idris Garba mai suna. Daga nan duk wanda ya shiga a kwace mai waya, idan kwace mai waya a ce an bashi tag, an yi accredit din shi, a bashi abinci ya zauna, motoci suka zo, buses din Federal College of Education na Kwantagora. Daga nan aka kwashe su aka kai su inda aka ce an aje ali zaɓe. Shi wakili na ya yi nuni da duk abubuwan da ya ga ya zama saɓani ba wanda ya saurare shi. Tunda ko za a saurare shi, tun da gaba ɗaya zan ce da shi gwamnan da duk abin da ake kira apparatus of government ɗinsa sun kwaso, ni ne commissioners, ni ne special advisors, ni ne duk dai wani ne wada aji a gwamnatinsa da chief of staff ɗin shi da su SSG da su waye duk gaba ɗaya, da commissioner of police gaba ɗaya an kwaso, da security ɗinsa gaba ɗaya sun tara a wannan wurin. Labarin da muka samu a gidan mai suna, security din mai girma gwamna su ke tunda samun mutane a dole su yi abin da ake son su yi. Aka kwashe su aka sa a bus aka zo, ba tantancewa ba komai. Listin ma wasu da suka yi zaɓe jiya yau an hana su zaɓe, aka zo suka yi abin da suka yi, aka ce an ba da waɗannan ƙuri'un da aka yi announce, saboda haka mu ba mu ga inda aka yi zaɓe ba.
Duk da yake dai shi ma gwamna Abubakar Sani Bello da aka ce ya yi nasara a zaɓen ya ce yana farin ciki, to amma kuma ya nuna damuwa matuƙa akan yadda kuɗi suke yin tasiri a lokacin zaɓuɓɓukan fidda gwani a wannan karon.
Ina ganin gaskiya sai an saki lale irin abubuwan da ke fara wannan musamman wannan karon, irin maƙudan kuɗaɗen da ake kashewa, to ba zai mana garanti na shugabanci ingantacciyar da muke so ba. Abun nufi a nan shi ne ko me kai, ko me kake, ko ɓarawo kake, ko me kake, inda ka samu kuɗi in ka iya sayan ƙuri'a za ka yi shugabanci. A ganina wannan ba daidai ba ne ba, sai an ƙara duba.
Isma'ila Saba Fau ya halarci zaɓen fidda gwani na ɗan takarar majalisar wakilai a yankin Lafai da kuma Agayi da ke kudancin jihar Niger. Ya ce an yi masu ƙarfa-ƙarfa har ma an nemi hallaka masu ɗan takara, wato Honorable Mahmud Abdullahi.
Mun je zaɓen Agayi da wanda za a yi na House of Reps. Amma da zaɓin da nake gaya maka su kudin ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un, Allah kawai ne ya sa muka dawo ranar nan. Za a yi zaɓe mutanen ga ba su so, mutanen Abdullahi Indasebe rep na yanzu da yake kai bai so a yi zaɓe. Mutanen zaɓe sun zo tun karfe 6 na yamma, amma san da suke yi delay har zuwa karfe 10:11 cewa ba za a yi ba. Na ce ga police, ga kowa da kowa da za a shiga zaɓe, kuma suka je suka kawo ni list daban, ba list na delegate list da aka kawo ba na APC wanda za su yi su yi zaɓe nasu daban, wanda chairman na Lafai da Agaye, chairman na APC na Agaye da Lafai sun kawo daban. Aka fara rikici suka ce to chairman na wanda zai conduct election din ya zo ya ce to zaɓen gaskiya shi ba zai iya ba, ga wuka ga komi da komi shi ba zai iya ba. DPO na Lafai Agaye ya ce shi ba zai iya ba a daga zaɓen. To our surprise, aka daga zaben sai DPO ya ba da ya ce to su bari gobe da safe su koma. Sai chairman na electoral committee din ya ce electoral abin gadin ya ce su za su iya koma yau, amma DPO ba su backup. Mun san ce to tun da za su je mina mu ma za mu bi su. Motoci 13 muke da shi. Muna biyin su kawai suna zuwa backup da aka ba mu muka bi an bi hanyar lafai sai suka bi wani daji. Sai police ya su kauce su kuma wuce lafai. Saboda moto din moton police na lafai ne. Muna zuwa kawai sai mun ga suka muka kai ko tiriko aka toshe hanya. Da dakaran rep din shi dasa be shi ma yana cikin wani sun. Ward chairman na kutiriko, vigilante chairman na kutiriko duka suka so aka zo aka tsaye da mu a wurin aka yi mamu duka. Mu ni da nake gaya maka dinga na taka cikin daji for 1 hour 14 minutes. In da APC ya karba wannan result to za su samu matsala nan zuwa gaba.
To APC din dai ta ce za ta saurari duk wasu masu korafi akan wannan zabe. Inji shugaban APC a yankin Arewa maso tsakiyar Najeriya wanda yayi aikin zaben a jihar Niger, Honorable Mu'azu Bawari Jau.
Shi siyasa a koyaushe ba ce a yin shi 100%. Sai an samu kace da ce.
Na'am, yanzu a cikin jihohin tsakiyar Najeriya nan akwai misali a Niger da Kwara ana ganin kaman an dan nuna karfa-karfa a wasu wurare. Kaman wanda ke da korafin nan me za ku yi musu yanzu kenan?
Na, kamar yadda kace Niger da Kwara. Ka sani musu ba Niger ho din takarar mu ne na gona. A Kwara kenan. A Niger kuma ko kai ma ka gani a irinka yadda muka gudanar da wannan tsarin. Kuma in ina wuri tsaye muka tabbatar da cewa mun bi doka duk inda doka ce a bi nan muka bi to alhamdulillah ga yanda muka ga kowa gani duk an naja da ya je na kai ko da ya gani ya tabbata cewa mun yi arziki wannan mun ka bata
na'am to batun yin amfani da kuɗi fiye da kiman nan ba ku ga kaman wani mataki ne na zubar da mutuncin da demokradiya da kuma rashin baiwa masu cancanta dama.
Eh to musu ba mu yan mu ai ba mu cewa an zubar da kuɗi ko an ba da kuɗi tunda ba mu gani ba, amma in ta kara kuma je yace yana ba da kuɗi wallahi ga mu ba waliye bane ba zai mu gani, amma a sani na a kuma yin nayin tsawo wurin ni ba ban gani na ya gita ba, kuma duk wani ke wurin nan duk eje din ka ta musu guda 10 za su shaidan wannan
don
masu an bi abu yanda ya kamata.
Na, masu korafe nan me za ku ce musu, ya za ku yi da su yanzu?
Eh to ai shi za ka ga a koyaushe in za mu yi committee muka yi men committee ko muka yi appeal a san da ake ni wanda ke da korafe je musu ya gabatar nashi a manga, kuma an ba su damar duk inda su ga cewa mutum ya zo ya yi da korafin shi ko kuma korafin shi janu ne tabbatacce ne ko su soke zaɓe ko su saka zaɓe ko dai su wani kudi. Shi sa koyaushe kowane jiha muka tura ƴan apil su je wajen tsaya.
Yanzu dai akwai tabbacin za a yi makuwa adalci kenan.
In Allah da izinin Allah.
A nan jihar Niger dai Alhaji Umar Muhammad Bago dan majalisar wakilan Najeriya shi ne ya samu nasarar cin zaben fidda gwanin na neman mukamin kujerar gwamnan jihar Niger a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar ta APC a cikin mutane 5 da suka tsaya takarar, a ciki kuwa har da mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Keso da kuma shugaban kamfanin jaridar Blueprint a Najeriya Alhaji Idris Malagi mai samun goyon bayan gwamnatin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
An gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Hukumar kwallon kafa ta Nahiyar Turai UEFA na European de Football a yau Talata ne ta bada sanarwar zaben Karim Benzema mai cin kwallayen Real de Madrid ta kasar Spain ko kuma Spain a matsayin dan wasa mafi kwazo a wasannin kwallon kafa na gasar Champions League na wannan shekara. Karim Benzema ya ci kwallaye har so 15 a wasanni 9 tare da lashe gasar a ranar 28 ga wannan wata Stade de France a birnin Paris. Shi ko
Vinicius Junior na Real de Madrid. The day a yau talata hukumar kwallon kafa ta nahiyar Turai UEFA ta zabe shi a matsayin matashi mafi bajimta a wannan wasanni na Champions League na wannan shekara ta 2022. Kungiyar kwallon kafa ta Wydad Casablanca ta kasar Morocco a jiya da yamma ne ta gwabcewa club din Al Ahli na kasar Egypt ko kuma Misr da ci biyu da nema a wasan karshe na kofin zakarun nahiyar Africa na kwallon kafa na Champions League na CAF ko kuma CAF Confederation Africaine de Football da yawa kana kasar Morocco. Kungiyar Al Ahli ta kasar Egypt ko kuma Misr ita ce ke rike da wannan campaign da tallashi shekaru biyu da suka gabata a shekara ta 2020 da shekara ta 2021 a wasannin tennis na French Open. A yau ne ake karo na 59 na tauraron kwallon tennis na duniya Rafael Nadal da Djokovic. Djokovic ne ke da mafi yawan cin kwallayen na tennis gaban Nadal, inda yake da ci har sau 30 a karawar da mutanen biyu suka yi a can baya, yayin da Rafael Nadal ke da ci 28. Rafael Nadal dai shine ke da mafi yawan cin kofin French Open, inda yake da nasarori har sau 14. A bangaren mata ko ita Coco Gauff yar kasar Amurka shekaru 19 ta kai ga wasan kusa da na karshe na French Open na wannan shekara, bayan da ta karkare Solange Stephens ita ma yar kasar Amurka ta 17 a wasannin tennis ta duniya da ci 7-5-6-2. A karo na gaba za ta kara da yar kasar Italia Martina Trevisan, wadda ta samu nasara gaban yar kasar Canada Leila Fernandez da ci 6-2-3-7-3. Haruna Mammana Bako na birnin Kwadne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadne a jamhuriyar Nijar.
Masu sauraro, yanzu sai labarai a takaice.
Kungiyar saka ido kan harkokin 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa yau talata ta buƙaci jami'an Taliban da ke mulkin Afghanistan su gaggauta binciken zargin ɓacewar wasu 'yan jarida biyu, tare kuma da gurfanar da waɗanda ke da hannu cikin al'amarin. Tun daga ranar 24 ga watan na Mayu aka kasa sanin inda Ali Akbar Kairka da Jamaluddin Deldar suke, bayan da dukkaninsu biyu suka ɓace a Kabul babban birnin ƙasar bisa ga bayanan 'yan uwansu da kuma na abokan aikinsu. Hukumomi a kasar Girka sun ce suna shirin tsawaita wata babbar katanga a kan iyakar kasar da Turkiya, kuma suna neman taimakon kuɗi daga ƙungiyar tarayyar Turai saboda ƙarin gini da za a yi. Ministan harkokin ƙaurar jama'a Notis Mitarachi ya ce katangar, wadda ta ƙarfe ce, za a tsawaita ta daga kilomita 40 zuwa kilomita 120, kuma za a fara aikin ne zuwa ƙarshen wannan shekarar. A wata ziyara da ta kai Taiwan, Senator Amurka Tammy Duckworth ta jaddada goyon baya ga wannan tsibiri a daidai lokacin da barazanar da tsibirin ke fuskanta daga China ke ƙaruwa. Duckworth ta gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen a yau dinnan Talata, inda ta kuma jaddada dangantakar tattalin arziki, siyasa da kuma tsaro tsakanin Taiwan da Amurka. China na ikirarin cewa Taiwan wani yankin ƙasar ta ne, kuma za ta haɗe ta da ƙarfin tsiya, kuma ta tura jiragen sama na yaƙi wajen 30 jiya Litini a sararin samaniyar kusa da wannan tsibirin. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce ta mai da martani da birkita jiragen da tsana kunamun makamai masu linzami da kuma tura saƙon gargaɗi.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Da misalin ƙarfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham da ta bada umarni, da injiniyan mu na yau mai ce taku Binta Suleiman Yaro, nake muku fatan alheri. Kwana lafiya, ma'assalam.